sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin saki kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 10 ga watan Maris. A cikin shirin za a ji cewa manya da ƙananan 'yan kasuwa a jamhuriyar Niger sun yi wani babban taro kan makomar sana'arsu da kuma yanayin tsaro a ƙasar. Sannan za a ji hira da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai kan rigimar shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya.
Shi wanda yake shugabancin jam'iyyar gwamnan Niger Abu Sani Bello da ni da wasu daga cikin gwamnonin kowa ya san cewa bamu da wani abu da muka sa gaba sai bin umarnin shugaban ƙasa da kuma abin da yake so.
Kamar kowace ranar Litinin yau ma Zainab Babaji na tafi da shirin rahoto na musamman wannan karan kan gugurmayar mata albarkacin ranar mata ta duniya. Akwai mu kuma tafi da labaran wasanni da Abdulrahman Muhammad zai gabatar. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta amince da kiraye-kirayen shugabannin duniya kan a gudanar da bincike dangane da zargin aikata laifukan yaki kan mamayar Ukraine da Russia ta yi da kuma kai harin bom kan fararen hula da ya hada da yara da kuma mata masu juna biyu a wani asibitin haihuwa. Harris ta jaddada buƙatar bincike kafin ganawa a Warsaw tare da shugaban Poland Andrzej Duda wajen nuna goyon bayan Amurka ga ƙawayen NATO a kudancin Turai. Roƙon nata ya zo ne kwana ɗaya bayan da harin jirgin saman Rasha kan asibitin haihuwa a garin Mariupol na Ukraine da ya kashe aƙalla mutane uku da ya hada da wani yaro. Bisa ga bayanan jami'an Ukraine suka fitar, Harris ta kuma faɗa cikin wata sanarwa cewa Amurka za ta ba da sabon tallafin dala miliyan 53 na taimakon jin kai domin tallafawa fararen hula da basu ji ba basu gani ba da abin ya shafa na mamayar rashin hujja ta Ukraine. Birtaniya ta ce ta ƙara wasu jigajigan attajiran Rasha cikin jerin waɗanda ta ƙargaba wa takunkuma da ya hada da Roman Abramovich, Bilonia wanda ya mallaki club ɗin ƙwallon ƙafa ta Chelsea, masanin masana'antu Oleg Deripaska wanda ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da Moscow ta kai wa Ukraine a watan da ya gabata. Gwamnatin Birtaniya ta faɗa a wata sanarwa yau 10 ga watan Maris cewa sabbin jerin mutanen ya hada ne da shugaban kamfanin Rosneft Igor Session, shugaban bankin VTB Andrei Kostin, shugaban Gazprom Aleksei Miller, mamallakin kamfanin bututun mai na Transneft Nikolai Tokarev da kuma shugaban bankin Russia Dmitry Lebedev. Matakin da aka dauka martani ne ga mamayar Ukraine ba tare da tayi tsokana ba. Ta rufe kadarorin da ke Birtaniya na mutanen da suke cikin wannan jerin sunayen, sannan ta haramta musu tafiya a ƙasashen waje, ma'ana ba za su iya zuwa ƙasar Ingila ba. Sannan an sake hana su yin mu'amalar kasuwanci ta kuɗi da jama'ar Ingila da wasu kasuwancin. Rasha ta mamaye Ukraine ne a ranar 24 ga watan Fabrairu. Tun daga sannan kasashen yamma da dama suka ƙarƙaba takunkuma masu gurgunta Rasha da kuma mafi yawa daga cikin jami'ai da attajirai waɗanda ake ganin suna da alaƙa ta kudda-kudda shugaba Vladimir Putin. Yayin da farashin mai ya yi tashin gauran zabi a duk duniya, rashin sa'ar wasu na nufin arzikin wasu. Tabbas za a samu gagarumin ci gaba a kudaden shigar gwamnati ga wasu kasashen Afirka da ke haƙo mai yayin da farashin mai ya kai ƙololuwa tun bayan da Amurka ta haramta shigo da mai daga Rasha shekarar 2008, kamar yadda kamfanin makamashi na Afirka ya shaida wa muryar Amurka. Najeriya, Angola, Libya, Sudan ta Kudu, Gabon, Congo da kuma Ghana za su ga gagarumar habaka a kudaden shiga na gwamnati a cewar babban mataimakin kamfanin da ke birnin Johannesburg. Koda yake ya ce duk da tattalin arzikin waɗannan kasashe yawancin su da ke nahiyar sun dogara ne matuka wajen shigo da kayayyaki da aka riga aka sarrafa kuma za su ga kudaden da suke kashewa za su karu. Najeriya ita ce jigo wajen samar da mai a Afrika kuma mai fitar da danyen mai mai girma a nahiyar. Yayin da Turkiya da Isra'ila suka dauko wata babbar hanya wajen farfado da dangantakar da ke tsakanin su wacce ta yi tsami, masu nazari sun ce shugabannin yankunan biyu sun gwammace su tafi su kadai a wani yunkurin diplomasiya, suna kokarin shiga tsakani a sasanta cikin aminci kan fadar Russia da Ukraine. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi maraba da takwaransa na Isra'ila Isaac Herzog a Ankara a ranar Laraba, inda ya kira ziyarar a matsayin tarihi da zai zama tsani ga dangantakarsu wanda ya dade da yin tsami fiye da shekaru da dama. Herzog da yake rike da mukamin jeka nayika shine babban jami'in Isra'ila da ya ziyarci Turkiya tun bayan ziyarar Prime Minister Isra'ila a 2008. Yayin da yake magana tare da Herzog, Erdogan ya faɗa wa manema labarai shi da shugaban Isra'ila sun yi musayar ra'ayi kan abin da ke faruwa a Ukraine.
A gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Niger, inda 'yan kasuwa suka yi wani babban taro kan makomar kasuwanci a kasar a wannan marra ta rashin tsaro. Haruna Mamman Bako, gare ka.
A jiya ne aka soma zaman taro na kasa na 'yan kasuwa na jamhuriyar Niger da ya haɗa 'yan kasuwar na jihohi takwas na kasar a birnin Tawa a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin kasuwancin kasar da gwamnan jihar Tawa da shugabannin majalisun jiha da da'irorin wannan jihar ta Tawa. A lokacin da yake ɗaukar magana ministan 'yan kasuwa na jamhuriyar Niger Alkash Alakada yana mai cewa idan kuna tuni alfarkacin gabatar da siyasar wannan kasar ta tsawon shekaru biyar masu zuwa, Prime Minister jamhuriyar Niger Malam Ahmadu Muhammadu ya ce tallafin 'yan kasuwa da ma kamfanoni masu zaman kansu yana da babbar muhimmanci domin haɓaka tattalin arzikin wannan kasar. Asali ma da tono ma'adanai yana kara cire tattalin arziki zuwa wani bagire mai girma.
À la transformation de l'économie.
Kasancewa wannan taron na 'yan kasuwa na zuwa ne a daidai lokacin da lamarin tsaro ya zame ma wannan kasar karfin kafa ta la'akari da irin magudan kudaden da yake lakumewa wajen kariyar kasar a iyakokinta hudu da take fama da yakoka daban-daban. 'Yan kasuwar sun jaddada goyon bayan su ga aniyar shugaban kasar ta baiwa 'yan Niger kariya ta kowace hanya, kamar yanda Malam Azahid magatakardar 'yan kasuwa na ƙasa yake cewa a lokacin da yake jawabin bude taro.
Cette opportunité que j'ai me semble être la bonne occasion. La bonne occasion à saisir pour réaffirmer.
Wannan dama ce na samu da sunan dukkan 'yan kasuwa na wannan kasar domin kai jinjina ga shugaban kasar mu, kuma shugaban askara wannan kasar da ma dukkanin jami'an tsaron wannan kasar bisa kokarin da suke yi ba dare ba rana, kuma ba gudu ba ja da baya domin kare wannan kasar abinda zai kare tattalin arzikinta a duk fadin kasar baki daya. Kamin na kare, ina kira 'yan kasuwa da su fara kyautata mu'amalar su da hukumomin da ke kula da harkokin kuɗi a wannan kasar.
Je voudrais avant de terminer mes propos exhorter les opérateurs économiques à entretenir de bons rapports avec les régies financières de notre pays.
A lokacin da aka kammala taron an girka wani kwamitin gudanarwa na ɗan kasuwa na shekaru hudu masu zuwa abinda ya sanar tambayi malam Ado shugaban ɗan kasuwa na birnin Kwanni dake halartar wannan taron a birnin Tawa domin jin ko menene suke jira ga sabon shugaba Alhaji Mai Aya da mukarrabansa domin warware matsalolin da ke ciwa ɗan kasuwa to a ƙwarya a mu'amalar su da gwamnatin kasar
ai wato ubangiji Allah ya ba su ƙarfin guwa na su yi mana adalci shine muke fata ga Allah muna fata ubangiji Allah ka daidaita mana su su tsaya akan gaskiya akan zaben da muka yi musu dan su kwato mana haƙuƙuwan mu anda ya kamata tsakanin mu da gwamnati a daidaita kowa shiga na juna tunda mu muna so gwamnati ta umfana ita gwamnati ma ta so mu umfana kenan ya kamata ce kowa ya shiga cikin haƙƙi ne
taron dai da ke kasancewa na shekaru hudu zuwa shekaru hudu na ɗan kasuwar na jamhuriyar Nijar zai kammala a yammacin wannan yinin a garin Tawa Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
to gaida Haruna to daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu tafi Najeriya a ci gaba da neman sanin inda aka kwana a rigimar shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin kasar wakilin sashen Hausa a Abuja Umar Faruk Musa ya tuntubi gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Yarrufai wanda ya tambaye shi halin da ake ciki sai ya ce
mun san akwai wanda sun sa son zuciya har aka kawo wannan wuri amma in Allah ya yarda za mu ci gaba da kokari mu jawo hankalin kowa mu jawo hankalin ginshigan jami'a wanda suka fara wannan jam'iyya kuma mu ba kowa hakuri mu tabbatar an hada kai domin a kare mutuncin jami'a a kare mutuncin gwamnatin da ke ci da kuma a kare mutuncin talakawan Najeriya domin idan muka yi kuskure muka bari wannan jami'ar ta samu matsala wallahi talakawan Najeriya ne za su wahala kasar za ta wahala shi wanda yake shugabancin jami'a yanzu gwamnatin Niger Abu Sani Bello da ni da wasu daga cikin gwamnonin kowa ya san cewa ba mu da wani abu da muka sa gaba sai bin umarnin shugaban kasa da kuma abin da yake so
amma yanzu menene makomar Mai Malabu ne gwamnan Yobe wanda shine ke rikota jam'iyyar nan wanda kamar ana ganin abun da ya faru da shi zai iya rage karkashin kokarin ku
shi Mai Malabu ne kamar yadda aka bayani yayi tafiya ya je waje domin ya samu likitoci su duba shi kuma kafin ya tafi ya ba da ragaman shugabanci ga gwamnan da ke cikin kwamiti na wucin gaji wato CPC shine gwamna Abu Sani Bello saboda haka babu wani matsala abubuwan jam'iyya za su cika ba a karkashin shugabancin shi gwamna Abu Sani Bello Mai Mala kila ba da time ya dawo an ma riga an yi national convention kuma ko ya dawo ma kafin national convention an riga an gama tsare-tsare komi da komi so babu wani matsala Mai Mala ni dan uwan mu ne gwamna ne kamar mu kuma ya yi iyakan kokarin shi na kawo ci gaban jami'a amma an samu kurakurai a wasu wurare kuma dan adam tara ne bai cika goma ba babu wani abu za mu ci gaba da kokarin gyara abubuwa in Allah ya yarda
to yanzu ne tabbaci za ku bada cewa shugaba Buhari yana tare da ku akan wannan gyare-gyare da kuka fara kuma kuka taso a gaba
duk kowane mataki da muke dauka muna daukan matakan ne da ikon shugaba Buhari ba abinda muke sai mun je mun nuna mishi mun masa bayani mun ce ga abinda muka gani matsala ga abinda muke ganin ya kamata ya gyara wani lokaci ya yarda wani lokaci ya ce a'a ayi haka kafin mu zartas mu ba za mu taba fitowa mu yi wani abu wanda shugaban kasa bai sani ba kuma kowa ya san yadda muke da shi kuma kowa ya san kowane mataki za mu dauka sai mun samu goyen bayansa da addu'o'in sa kuma za mu ci gaba da haka har sai an samu ƙarshen wannan matsaloli da aka samu
akwai labarin cewa kun matsa masa lamba sai ya fitar da wanda yake sha'awar a bayo shugabancin jam'iyyar nan kuma an ce ya yarda da wani tsohon gwamna shin wannan ba zai iya kawo muku wani kace na ce ko ya raba kan jam'iyyar ba kamar yadda muke jin ra'ayoyin wasu yana nuna cewa ana so a dora dan takara
a'a jam'iyyar APC tunda aka yi ta shugabanci na jam'iyya ba mu taba tsayawa akai zabe ba tsayawa muke mu shawarwari mu fito da shugaba daya kuma yawanci shi shugaba man ya ce ga wanda yafi kwanta mu a zuciya kuma fatan mu shine shi wanda zai shugabanci jam'iyyar nan shi shugaban kasa zai ba mu haske wanda yafi kwanta masa a zuciya
Gwamna Nasir Yarrufai na jihar Kaduna a hirarsa da Umar Faruk Musa to yanzu kuma ga Zainab Babaji da shirmu na gaba
A cikin makon nan ne mata a duniya suka gudanar da bikin ranar mata da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe musu Bikin wanda ya samo asali tun daga shekara ta 1911 ya faro ne da yin zanga-zanga inda matan suka buƙaci a rage musu tsawon lokacin aiki a wuraren aikin su, a biya su kuɗin albashi mai tsoka da kuma ba su damar kada ƙuri'a. A shekara ta 1967 matan na duniya sun ƙarfafa fafutukar su, suka kuma faɗaɗa shi ta hanyar neman a biya su albashi daidai da yadda ake biyan maza, a inganta tattalin arzikin su daidai da na maza, a riƙa yi musu adalci a fannin shari'a, a ba su damar samun 'yancin haihuwa, a ba su tallafin kula da yara. Matan sun kuma buƙaci a daina cin zarafin 'yan uwansu mata. Shugaban hukumar kare haƙƙin 'yan adam ta Human Rights Commission a jihar Plateau, Madam Grace Pham, ta ce rana ce da ake tunawa da nasarorin da mata suka cimma a fannoni daban-daban na rayuwa.
An keɓe ranar ne a tuna da matan da sun samu sun yi abin kurai da a zo a gani a duk duniya. Sannan kuma a ce wai mata ya kamata a ba su yancin su. Mata ba wai suna ce wai gaskiya wai dole ne wai su zama daidai da namiji ba, a'a ba yadda za a yi, ba haka Ubangiji yayi ba.
Amma idan kuna batun yanci, me kuke nufi da wannan yanci da kuke so a ba mata?
Yancin da muke so mu a ba mata wato in mace ta shigo wani wuri da ake magana ma a bar ta ita ma ta dan tufa nyaunta, amma wani lokaci sai a ce yi shiru ke mace ne kika sani, wani lokaci kuma a gidaje sai a ce mace kar ma wasu ma suna hana mata yan mata zuwa makaranta cewa ai mazan ne kawai za su je makaranta, amma mun san cewa mata da yawa da aka sa su a makaranta yau suna nan sun ci gaba. Mu duba Madam Okonjo-Iweala din nan da take duk gaban duniya ne gaba daya, amma ba a Najeriya kadai ta tsaya ba. Mace ce in an ba mata zarafi gaskiya za mu ga abin da za su yi.
To daga ƙarshe mai kike ganin kamar ya kamata a yi domin a ba mata wannan yanci?
Kin ga gaskiya mun damu da abin da ya faru a National Assembly kwanan baya satin nan da ya wuce, duk bills da aka kai game da mata duk an yadda su. To muna so a yi dokoki da za su shafi mata, da za su kawo cin gaba ga mata. Number 2 kuma muna so mazaje ko a gida ne ko a wurin aiki ne, ku ba mata daraja, ku ba mata yancin su yadda ya kamata. To abubuwan da muke so kenan.
Amma ba kya ganin kamar wani lokaci idan aka ba ma mata irin wannan yanci, akwai waɗanda aka ba su wannan mukamai musamman a gwamnati, daga baya sai kiga sun zo sun ci amanan mutane. Ba kya ganin irin wannan ne yake sa mazaje su ba sa bada mata yanci?
Gaskiya Zainabu guda nawa mazan ma ba sa yi ne? In na mace ta yi sai a ɗauka a sa a gaba talabishin ko ina cewa gaci nan ta yi kaza ta yi kaza, amma mazan suna yin wanda ya fi wannan. To ban ce wai domin in mata sun yi a bar su ba ne, muna ma kanmu magana mu ma matan cewa in mace kika samu wuri an baki ɗan opportunity haka ko zarafi ki representing mata, don Allah mu yi abin da zai gyara sunan mata kuma ya gyara ba mata hanya da za a ga cewa ai mace nan ta yi abu mai kyau. Ya kamata a kara mata domin in an sa su suna yin abin da ya kamata.
A kwanan nan ne 'yan majalisun tarayyar Najeriya suka yi zama na musamman don dubawa da amincewa da wasu ƙudurori da al'umma suka gabatar don a sanya su a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa. Wasu daga cikin ƙudurorin da matan na Najeriya suka buƙata sun haɗa da a ba su kashi 35 cikin 100 na ɗaukacin mukamai da gwamnati ke rabawa. Matan sun kuma buƙaci a yi gyaran fuska wa kundin tsarin mulki ta yadda mace za ta samu takardar shaidar zama 'yar asalin jihar da mijinta ya fito in har ta yi zaman aure da shi na aƙalla shekaru 5. Sauran ƙudurorin da matan suka buƙata sun haɗa da a ware musu kashi 35 a harkokin gudanarwa da shugabancin jam'iyyun siyasa, da kuma a ware musu wasu gurabe a majalisun dokoki da tarayya. Da dama daga cikin ƙudurorin na mata ba su samu amincewar 'yan majalisun ba, lamarin da ya harzuka matan har suka yi zanga-zanga a kofar majalisun tarayya. Madam Rosalind Jipkat Ata ta ce matakin da 'yan majalisun suka ɗauka cin mutunci ne ga mata.
Rana ne kuma da ya kamata ma ba matan kawai ba mazan ma su fita su ɗaukaka mata, domin mata ne uwaye, mata suke ciki, suke haihuwa, suke renon yara su zama maza.
Shekaru da aka ɗauka ana gudanar da wannan biki, akwai wani sauyi da mata suka samu? Kun ga kamar an samu ci gaba?
Asha, koman baya ake a Najeriya. Kwanakin da suka wuce nan aka yi zama ana duba constitution, ana review constitution na Nigeria, amma abu ɗaya da ya sa mazan Nigeria suka haɗa kai shine akan su yake mata sun cire mata ga komi da komi ko abin nan na 35 ma da aka ce
so 35 da ya kamata a ba
mata amma mata ma sun kide shi ba sa san su ga mata a cikin komi a duniyar su kam sun ki mata
amma ba ke ganin kaman wato suna ganin kaman kar su ba da matsayi ma mata wanda za su yi kafada da kafada da su
ba mu son mu yi kafada da kafada da su ba amma hadin hannu mu ci mu yi mu samu kasan mu ta ci gaba shine damuwar mu amma su kuwa ba sa
so ya za warware
abu daya da zamu yi shine yanzu mun yadda mu mata zamu hada kai zamu so junan mu yanzu nan da ake da technology idan mun ce in kowace mace ta je ta yi ciki ta je computer abin nan ta scanning ta duba in ciki namiji ne ta fitar yaya za a yi duniya zamu zo wani lokaci da za a yi duniya kawai ya zama na mata to da mazan ma sun ce ba sa son mu
ita ko comrade Esther Mangai cewa ta yi su mata a kullun masu biyayya ne don haka suke roko a basu guraben da za su taimaka wajen ci gaban kasa
mu ba wai mun zo da wani tashin hankali ba don ko a gidaje an san mata da ladabi da biyayya kuma addini ya ce mana mai gida shine shugaba a gida muna ba su yancin su muna ba su inda Allah ajje su muna daukaka su amma kaman gurin aiki da sauran gurare ko gurin siyasa ko dai a gurin neman abin rayuwa ana takawa mata ko ƴaƴanmu ƴan mata wani lokaci za a ce yarinya ta zauna a gida dan uwanta ko kaninta ne ma ya tafi makaranta in aka zo zabe ba za a so a ba mata yanci ba ko da yake gaskiya wani lokaci ma ban ga laifin mazan ba domin mu matan ma ba tayan baya ba ba san junan mu muke yi ba yanzu wani lokacin aka aje namiji aka aje mace mata da yawa za su zabi namiji su bar ƴar uwansu mace ni kuma yau ina da farin ciki domin an ba mu zarafi mu magana wa juna shawara ta shine mu mata tuntun ba mu mata na plateau da kuma Najeriya gaba daya idan zamu iya zo tare mu hada kanmu zamu fi karfin mazan nan abinda muke nema zamu samu amma muka zauna a ware muna nuna wa juna kiyayya muna nuna wa juna kishi to ba za mu ci gaba ba mu kokari mu hada kanmu mu ga yanda zamu so juna mu kuma fita da gaske daga cikin zuciyarmu mu tallafa wa mata
Madam Deborah Oyalano tace bukatar su shine hukumomi su yi abin da ya dace ga mata.
Muna so ne a zo a yi abin da muke so. Mu ba mu zo mu tumbuke maza ba. Mu ba mu zo mu ce za mu yi kafarar kafarar maza ba. Amma muna so maza su san cewa duniya bai cika ba in ba tare da mata ba. Shi yasa Allah ya halice mata. Inda ba mu da muhimmanci da Allah ba zai halice mu ba. Lokaci ya wuce wani za a gani kaman is a woman talk ba shi da amfani a'a mu ma muna so magana da muka yi a dauke shi cewa mun yi magana
tamman na san yakin kun nan kuna yi da gwamnati ne saboda su ne suke da madafun iko da su taimaka ma mata da yake gani ya kamata su yi
muna so mu ga mu maza musamman wanda suke majalisu idan aka kawo abu game da mata kasu tsoron mata mu ba za mu je mutum dake su bane amma muna so muna musu cewa mu ma akwai abin da Allah ya sa a cikin mu su ba mu dama muna so su manna adalci su sake duba wannan abin da suka wurga da shi idan kuma kace mata za su sayi mu ma ne a cikin majalisin ba za mu iya defending kan ba amma muna so mazan su gane da mu cewa ba yaki miki da su ba amma su goya mana baya
duk da korafe-korafen da matan ke yi gwamnatoci dai na cewa sun bullo da tsare-tsare masu inganci da za su tallafa wa mata ta hanyar horar da su sana'o'i ba su tallafin kudade don yin kananan sana'o'i don dogaro da kansu ba su guraben da suka dace da su a harkokin siyasa da sauransu yayin da kungiyoyi masu zaman kansu ke ci gaba da yaki da wasu ɗabi'u da ke tauye haƙoƙin mata da cin zarafinsu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab da rahoto na musamman yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yayin da aka gudanar da kashi na kusur da zagaye na karshe a ci gaba da fafata da kungiyoyin kwallon kafa na zakarun kasashen Turai an kafa tarihi a fafata da ya gudana a ranakun Talata da kuma Laraba. A ranar Talata dan kwallon club din Bayern Munich Robert Lewandowski ya jefa kwallaye guda uku rus a ragar RB Salzburg. Ita Salzburg din ta sami damar jefa kwallo guda haka kuma aka tashi daga wasan Bayern na da ci uku ita kuma Salzburg na da guda da wannan sakamakon an yi wa Gerrard da Salzburg kenan. sai kuma wanda aka fafata jiya Laraba a tsakanin club din Real Madrid da kuma Paris Saint-Germain ko kuma PSG a takaice. A wannan fafata dan kwallon gaba na Real Madrid Karim Benzema ya zura da kwallaye guda uku a ragar PSG, ita kuma PSG din ta sami damar jefa kwallo guda. Da wannan sakamako ne ke nuni da cewa ita ma PSG an yi wa jarar da ita kenan. A gefe guda kuma mai ɗakin ɗan ƙwallon ƙafa na club ɗin Liverpool na ƙasar Ingila, Fabinho, matarsa Rebecca Tavares ta aike wa ɗan ƙwallon ƙafa na club ɗin Inter Milan, Alexis Sanchez, da wasu kalamai munana guda biyu ta kafar sadarwarta ta Twitter, inda ta sanya hoto mai alamun ɓacin rai mai fassarar wannan daga Alexis. Ko kuma ba Alexis a turance shi dai Alexis Sanchez alƙalin wasa ya bashi jan kati ne a bayan bashi koren kati tun daga farko, sannan aka sake bashi wata koren kati kuma aka bashi ja da ke nufin an kore shi daga wannan wasa. Club din Inter Milan sun fafata ne da Liverpool, inda Inter din ta jefa kwallo guda a ragar Liverpool, wanda duk da kasancewar hakan Liverpool ita ce ke da yawan maki, domin kuwa karawa da suka yi na farko Liverpool din ta jefa kwallaye biyu a ragar Inter, kenan ainihin wajarar da Inter. Sai kuma fagen neman cancanta domin samun shiga wasan kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a kasar Qatar, shiyar Afirka. Mun sami rahoton cewa alƙalin wasa da zai hura fafatawa da za a yi tsakanin kasashen Ghana da kuma Nigeria, alƙalin wasan kwallon kafa na kasar Morocco Ridwani Jibet shine zai kasance alƙalin na wasan, kamar yadda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta sanar. Kashi na farko fafatawa zai gudana ne a kasar Ghana, sannan kashi na biyu kuma na ƙarshe za a gudanar a Nigeria, domin samun wanda zai yi wakilci nahiyar Afirka a gasar kwallon kafa na duniya. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta tabbatar cewa an yi fitali da kasar Russia daga gasar neman cancanta na kwallon kafa na duniya. Wannan kudirin ya zo ne a daidai lokacin da shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya yanke shawarar kai harin soji kasar Ukraine. Dama za a fafata ne tsakanin kasar Russia da kasar Poland, amma yanzu an baiwa kasar Poland din wannan nasarar da za a yi a ranar 29 ga watan Maris da muke ciki. Shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni mata Nation Birnin Abuja, Comrade Bumi Haruna, ta buƙaci hukumomi da ma'aikatan wasanni da su samar da yanayi mai dacewa da zai ba da dama wa mata don gudanar da shugabancin harkokin wasanni a gwamnatance. Comrade Bumi Haruna ta yi wannan bayani ne a gasar kwallon kafa na bikin ranar mata na duniya, inda ta ce mata suna ba da gudunmawa sosai a fannin harkokin wasanni, saboda haka suna buƙatar da ba su matsayi don tafiyar da harkokin wasanni a gwamnatance. To halin da ake ciki kuma, ƙungiyar marubuta harkokin wasanni reshen jihar Lagos ta bayyana alhininta bisa rasuwar fitaccen mai ba da labarin wasanni a kafafen rediyo da kuma talabijin da ake kira Fabio Olanipekun. Ya rasu ne yana da shekaru 80 a duniya. Abdulhamid Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
Sai makiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta amince da kiraye-kirayen shugabannin duniya kan a gudanar da bincike dangane da zargin aikata laifukan yaƙi kan mamayar Ukraine da Russia ta yi, da kuma kai harin bom kan fararen hula da ya hada da yara da kuma mata masu juna biyu a wani asibitin haihuwa. Birtaniya ta ce ta kara wasu jigajigan attajiran Rasha cikin jerin waɗanda ta kakabawa ta kunkuma, da ya hada da Roman Abramovich Bologna wanda ya mallaki club ɗin ƙwallon ƙafa ta Chelsea, masanin masana'antu Oleg Deripaska wanda ya yi kira a kawo ƙarshen yakin da Moscow ta kai wa Ukraine a watan da ya gabata. Yayin da farashin mai ya yi tashin gauron zabi a duk duniya, rashin sa'ar wasu na nufin arziki ga wasu. Tabbas za a samu gagarumin ci gaba a kudaden shigar gwamnati ga wasu kasashen Afirka.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna taya mai mana fashin baki kan harkokin addini da zamantakewa shugaban malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri murnar nadashi wakilin malaman Bauchi da mai martaba sarkin Bauchi Dr. Rilwanu Suleiman Adamu yayi wanda za a yi bikin bayan azumi Allah ya taya shi riko amin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Creation wacce ta hada shi da kuma injiniyan mu ne yanzu Sidrak ni Ibrahim Kalma Sigar baki muku fata